والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يومنا شهد يا فوات الربيع الثاني يوم أجي صلى الله عليه وسلم يقول يا غريب يقول أربعين شدة من يداتي إلى شابيا فوات الربيع في كارة دوليو شرين دولي فلا تيغا من أين كاراتو أتكي لتاك أربعون حديثة wannan shine karatun mu na 13 za mu tashi kan hadisi na 13 al hadith athani 10 malam yace hadisi na 12 an abi huraira an karbo shi ne daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah jira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace min husni yana daga cikin kyawun islamin mar muslimcin mutum tarkuhu barin shi ma la ya'nihi abinda bai dame shi ba hadithun hasan hadisi ne mai kyau hadisi hasan shine hadisin da bai yi da kaiwa daraja ta hadisi ingantacce ba kuma da hadisin da kan malamin sun gaya mai wani suna jira da wasu ka'idodi wanda sakamakon waɗannan ka'idodin cikarsu ko rashin cikarsu ake kiran da wannan suna ko dodon daraja hadisi shine hadisi ingantacce to idan bai yi da kaiwa ba kuma duk sharuɗa sun cika na ingancin hadisi amma akwai raunin harda sai a ce mai hadisi hasan domin hadisi ingantacce shi ne hadisin da mutumin kirki mai tsoron Allah ya rawaito shi daga irin shi sannan kuma yana da cikakkiyar harda sannan kuma bai saba ma irin shi ba ko bai saba ma waɗanda suka yi shi ba cikin abin da ya rawaito ba sannan kuma babu wata illa a cikin abin da ya rawaito sai a ce mai hadisi ingantacce amma da marwayaci ya rawaito hadisi shi mutumin kirki ne kuma ya rawaito daga mutumin kirki irin shi shi ma daga mutumin kirki irin shi amma wurin harda yana da raunin harda to da an samu matsala wurin ƙarihin hardan mahaddaci na hadisi sai a kira hadisin shi da hasan amma duk sauran sharuɗa na hadisi ingantacce ya cika to amma sai a samu matsala ina sai a samu matsala wurin ƙwarin harda da hardan shi ta zamanto ta yi ƙasa-ƙasa yana mantuwa yana tunawa ba ta da ƙwari kamar ƙwarin hardan mutumin da yake da cikakken harda wanda za a ce hadisin shi ingantacce to sai a ce mai hadisi mai kyau shi ne bayan ya ce hadithun hasanun hadisi ne mai kyau hadisi mai kyau kuma ana kama da dalili da shi ana ganewa ko rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan tirmidhi wa ghayruhu da ma wani shi sun rawaito shi haka za haka suka rawaito shi to da haka kenan malamai sun sabani wurin wasu suna ganin hadisi ne mai rauni wasu kuma suna ganin hadisi ne mai kyau amma dai mafi ƙarancin maganar da za a yi cewa hadisi ne mai kyau hadisi ne kyakkyawa ana kafa dalili ne saboda haka malamin shi mai kyau ce muna ganewa ko tun da malamin shi mai kyau ya tabbata kenan magana ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi shine wato yana daga cikin cikan musuluncin mutum idan musuluncin ka ya cika ma'ana in ka fahimci addinin musulunci in ka gane addinin musulunci to shine ba ruwanka da abinda bai sha ba kai ba shi ne ma'ana hadisi. Shi abin da bai dame ka ba, da abin da bai shama kai ba, to ka rabu da shi, kai ma misali shi, ka je ka aikata abin da ya shafa ka kai. Al'amarin addini ne haka, al'amarin duniya ne haka, hatta al'amarin addini akwai wanda bai shama kai ba. Akwai wanda sanin shi ba ya da wani muhimmanci a cikin rayuwa. To sai ka je ka koya abin da yake da muhimmanci a cikin rayuwa. Cikin addini mutum ya je yana tambayoyin da ba su da ran hali gare shi. Addini ne, ka zo kana tambaya wani duniya shekara ta nawa, kuma shekara nawa za ta yi, abin da bai dame ka ba. Sanin haka zai kara ma ilimi, amma kuma in baka sani ba zai rage maka addini. Zai rage ma addini ba. Ko ka zaki tambayar annaba shekaru nawa suka yi. Sanin zai kara ma, amma kuma rashin sanin bai rage maka addini. Bai sa Allah ya kafa sallarka, ko azuminka, ko sadakarka, ko karatun Alƙur'aninka. To ka ga rayuwar wannan shugula ne kawai. Ka bari sai in kana karatu yau da gobe za ka samu abubuwa. Amma ka bar neman abubuwan da ba su da wani muhimmanci sosai a cikin rayuwarka. Ko kuma mutum ya tambaya ci wani ya mutu ina za ka yi. Ni na mutu da aljanna ne ko ko dan wuta ne. Wannan tambaya ba ta da amfani. Kuma wannan bai dame ka ba, abin da ya dame ka shine kai abin da Allah ya ce. Kuma ka yi ƙoƙarin sanin wannan abu, saboda haka dukkan ayyuka gaba ɗaya da maganganu gaba ɗaya waɗanda suke irin wannan tsarin ne, to bai kamata mutum yana damuwa da su ba. Domin me ba su dame ka ba, ba su cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta maka sanin su. To kai ma sai ka jani su karɓa da su kawai. Haka ma al'amarin duniya. Da al'amarin duniya da bai shafe ka ba mun kai shi. Al'amarin duniya, rayuwar duniya, yau da gobe. Muna ganewa ko? Rayuwarka ta duniya ta yau da gobe. Ba kwai abubuwa su wanda bai kamata ba. Ɓata lokaci ne, kulawa da su. Kamar hirar duniya, hirar gidajen duniya, motocin duniya, masu kuɗin duniya, shugabannin karuwar da su. Wannan yana daga cikin in ka fahimci addinin musulunci to kai amfani da lokacinka. Kai ta ganga kawai. Kai ta damuwa da wani ya yi wani irin gida inda dai farcin ka za mai da yanki. To ka ga wannan ba abu ne da ya dame ka. Kai ta yawo, ka ga wani yayi da yana yawo, wani ya sai mota ta miliyan kaza. Tsakani da shi ba ko ba ƙanan shi bane, ba magarin shi bane, ba dan uwansu bane, amma ya ta yawo saboda ya ji wani makarya ce ne. Kawai shi kuma ya rike magana yana ta yawo, inda ya ji ka kun yi motar da wani ya zo, tana ma kusa hanya ba ta zo ba. To da wannan rashin sanin addini, in ka san addini baka da lokaci wannan mugun ne. Domin da kai wannan mugun da ruhu sai ka tsare kuma ka zo ka kwanta kai ta damuwa. Miliyan hamsin aka samu mota. Kazo ƙarshenta ba ta dama ba kana. Ba su tsohon tawar ba za ka kwanta ba kai ta tunani. Duk ka tsare ke labaran duniya ka zo a cikin tsohon ba za ka kwanta ba. To me ka tsare da shi? Amma wannan mugun dumin da tsaya ka kai na haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kawa goma da ta yi alheri gare ka. Da subhanallahi wa hamdihi ga zaki a cikin wadannan mutuka da kai ta yawo ka bata man ka in ba ka da moto kuma in ke ga gare ka ka ga sha wala in kuma kasa kake yawo ka tara maka da gashiya ko ba ka samu komai ba kuma karshen ta ba ƙarya ce. Ka yi yawo da ƙarya. Kai ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani kaso na zuriya ce ma. Duk waɗannan duk mun da muka saba yi sa ido sana'ar banza. Na'am. Ba wa shi ma ce mutum sana'ar banza ce. domin Allah ya ce in dai ka bayyana addinin musulunci addinin ka yayi kyawu ya kamata ka rubuta irin wannan nawo dan jan aiki yana nan gaban ku yi kokari mu san addini mu san da abin da za mu yi mai amfani shi ko mai sharri shi to abin da za mu aikata da abin da za mu wadi ya kamata ka aje hankalinka ka san mai amfani shi ni za ka samu in ka aikata ni za ka samu in ka wadi shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mu Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga magana ce yake jira amma magana ce mai yawa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni magana ce yake jira ina daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan maganganu guda biyu guda uku amma sai kaga suna dauke da maloli masu tarin yawa Allah subhanahu wataala ina daga cikin abinda ya ba manzon Allah shi kadai ban da sauran annabawa gajeren magana amma tana dauke da maloli masu tarin yawa sai dai irin wannan magana tana cikin surah Ibrahim wa Musa yana nan wannan magana cewa mutum yake damuwa da abinda bai dame shi ba yana daga cikin abin da ya kamata musulmi ya mutu ya bar ne mai da hankali gare shi kamar yadda Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da suhufi Ibrahim da Musa ko suhufi Ibrahim ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama menene a cikin suhufi Ibrahim manzon Allah yace misalai ne a ciki in wanda Allah ya fada inna la nabi suhufi Ibrahim da Musa ko nabi suhufi kula suhufi Ibrahim da Musa wannan takardu da Allah subhanahu wataala ba da labari Abu Zar sahabban manzon Allah ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai menene a cikin waɗannan abubuwa waɗannan takardun da Allah ya faɗa sai manzon Allah ya ce misalai ne daga cikin misalan akwai cewa ya kai shugaba ya kai shamsi wanda ya ruɗe ya shiga cikin ruɗani ban aiko ka ba don ka tara kuɗi ba mana ban ba ka shugabanci ba don ka zan mai kuɗi ba ka fi tara kuɗi can da can kai ta tarawa har mutane su sani a kowa ya san cewa lallai ka tara kuɗi ban aiko ka kai shugabanci ba don ka tara abu duniya sai ni na turo ka ne saboda ka saurari kukan wanda aka zalunta Allah na baka shugabanci ne don ka hada zalunci kuma an kawo maka kuka an zalunci mutum ka saurara kuma da kwato mai haƙi a cikin surah Ibrahim ta akwai wannan Allah ya ce a cikin wannan domin ni a wurina duk wanda aka zalunta sai na kwato mai haƙi ko da kafiri ne ko da bai imani da ni ba in dai aka zalunce shi aka cuce shi to sai na karɓo mai haƙi shi raka kai na nada ka a cikin ƙasa ne saboda kukan wanda ke kuka ka shahi mai hawaye kuma a ciki aka ce wajibi ne akan dukkan mutumin da yake da hankali matuƙar dai hankalin shi bai rabu da shi ba ya zamanto yana da lokuta guda hudu lokaci na farko shi ne lokacin da yake ganawa da Allah mahaliki wannan muna da shi ina lokacin da muke ganawa da Allah muna sallah ko domin duk lokacin da mutum ya shiga cikin sallah to yana ganawa da Allah ya kamata a ce duk mai hankali yana da wannan lokacin da yake ganawa da Allah da kuma lokacin da mutum za ya zanki tunanin a cikin halitta Allah subhanahu wataala cikin rana da wata da sama da ƙasa da duwatsu da itace ka zanki tunani a ce duk kana da wani lokaci da zaka zauna kai tunanin su kuma ka tsaya kai tunanin su zai ƙara ma imani da Allah subhanahu wataala da kuma lokacin da mutum za ya zanki hira da kanshi ka samu wani lokaci ka kiranci ba ka sani ka gana da kowa ba ka san yin magana da kowa sai kanka ana kai ma kanka fada tsaya ga nazari ka ga shin wai menene kake wanda Allah ya ce kuma me kake wanda Allah ya ce ka aiki wanda Allah ya ce a yin ana yi, in kana yi sai shikenan sai ka rike ka ci gaba, in kuma ba kai to sai ka gyara, wanda kuma Allah ya hana sai ka bari in kana yi, in kuma da ba ba kai kuma sai ka ƙara nisan da shi. Sannan kuma lokaci na hudu ya kamata a ce mutum yana da wani lokaci da yake kaɗaita da shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan lokuta gaba ɗaya a cikin sura Ibrahim aka ce taimako ne akan waɗannan lokuta gaba ɗaya. Wannan lokacin na ƙarshe wanda za ka kaɗaita da kai da Allah subhanahu wa ta'ala, to lokaci ne da zai taimaka maka akan waɗancan lokuta guda biyu. A ciki aka ce wajibi ne akan mai hankali matuƙar ɗaya hankalin shi bai rinjaye shi ba, ma'ana bai rasa hankalin shi ba, ya zamanto yana ƙoƙari ko kuma kayya ka a ganshi yana ta ƙoƙari, yana ta sauri, yana gaugawa, sun ci abubuwa guda uku. Abu na farko yana ta ƙoƙarin guzuri saboda lahira, yana ta neman guzurin ta ya lahira. Na biyu kuma yana ta babataka saboda rayuwar shi, yana ta ƙoƙarin neman makan shi abinda za a yi ci, abinda za a yi sha, suturar da za a yi sawa, da abinda za a rama makan shi a suyi. Ya kamata duk inda za a ganin ka a ganka cikin ɗaya daga cikin waɗannan. Da kuma neman daɗi, a ganka kana neman abu mai daɗi amma ba na haramu ba, kana ta ƙoƙarin neman ka sha daɗi amma wanda Allah ya halatta maka. A cikin wannan aka rubuta cewa wajibi ne akan mai hankali in dai hankalin shi bai rinjaye shi ba, ya zamanto yana sane da zamanin shi. Lokacin da kake ciki kana ganin lokacin, kana da ilimi game da lokacinka, sannan kuma kana mai da hankali a kan lamarinka, kana kiyayewa da harshenka. Wajibi ne musulmi ya zamanto yana sane da zamanin shi, daga zamani lokaci da kake gani to abu ne mai karewa, ba dawoma yake ba. In kana da shekara goma ka tuna ka yi zama ɗan shekara guda, in kana da shekara ashirin ka tuna ka yi zama ɗan shekara goma, yanzu dai ya wuce ko ba zai dawo ba. In kana da talatin ka tuna ka yi zama ɗan shekara ashirin, ka wuce yara suna ta wasa kai ma ka yi irin wannan wasan, har yanzu ba za ka yi ba, ko da kai da abokanka ba za ku yi wannan wasan. Da zuwa haka lokaci da kake ciki ka bar wasa da shi, wucewa yake ba ya dawoma. Ko ba ka tantance ba za a ce shekarar ka 80 ba tare da ka sani ba, tare da ka ji hankalinka sai ka ga kusan duk mutanen da kake gani a shi da gariyanka sun yi abokinka, ba abokinka ba warinka da kananka ma babu. Duk mutanen da kake gani daga iya sun yi ko sai ka ga hankali za ka yi haka. Kaga in ka yi wasa da lokaci shi kenan sai nadama, kuma abin ba zai dawo ba ya ce shi kenan. To mutum ya zamanto yana sanar da lokaci, in ka san muhimmancin lokaci ba za ka yi shigo shigula ba, ka zargi sa kanka cikin al'amarin da bai dame ka ba, saboda mun ka san muhimmancin lokacinka. Kuma ka kiyaye harshenka, ba za ka faɗi komai ba sai alkhairi. Duk wanda ya ɗauki magana ita ma aiki ce, yadda aka rubuta mai aiki haka za a rubuta maganar shi, to za ka mutum ya kusa yin shiru bayan magana, ba zai magana ba sai cikin abin da zai amfane shi kawai. Domin Allah yana kada mala'ika da abin da ka aikata, da abin da ka faɗa, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Abu Zar. Kenan idan mutum ya san muhimmancin lokaci, ya san kuma cewa da abinda ya faɗa kamar ya aikata ne, to za ka ga mutum bai kusa yin magana sai cikin abinda ya shahe shi kawai, da abinda bai shahe shi ba ba da wani da shi. Kaga wannan yayi kama da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min usli islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Abu Zar yace sai nace ma annabi sallallahu alaihi wasallama na fanshi ka da uwata da babana, to cikin sobi Musa kuma me ke ciki? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wazuzzuka ne dukkan su, wato wazuzzuka ne kawai. A cikin su akwai cewa ana mamaki da mutumin da ya tabbatar da wuta ana mamaki yadda yake dariya, ka tabbatar da akwai wutar jahannama amma ka saki jiki ke ta kirkicewa da dariya. Kamar an ce maka kai ma dan aljanna ne, saboda haka a rage dariya. Haka wani jami ya wuce mutane suna ta dariya ce, ita da labari ya zo muku ya aljanna. Saboda haka mai hankali ba yawan dariya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dariya sai dai murmushi. Dariya kyalkacewa da dariya, wannan yana nuna cewa lalle kana da tabbas wannan bangare na aljanna ka gama da shi kawai. Shi yasa ka saki duke ka ta abin da ka gada. Dariya dai wanda ake kyalkacewa to mai hankali ba yawan. Baya sakin jiki kullum ya yi ta yin. To a cikin sunan Musa aka rubuta cewa ana mamaki mutumin da ya tabbatar da akwai wata jahannama, ana mamaki haka yake ta dariya. Da wanda ya tabbatar da mutuwa za a yi haka yake ta farin ciki. Ka san mutuwa za ka yi ko yau ko gobe ko jimi ko rana ya kewa ko baduwar haka ko baduwar wata rana dai sai ka mutu haka yake ta murna. An gaya maka ranar mutuwa nan shi za ka yi ta farin ciki. Da wanda ya ga duniya da juyawar duniya amma ya aka yi ya saki jiki zuwa duniya ya samu kwanciya ya mike kawo a kawai da tare da gari, kuma ya ga duniya da ta ta juya ma wancan, ta juya ma wancan, ta juya ma wancan baya. Duk kana da tabbas cewa ba za ta juya ma baya ba. Akwai mamaki da mutumin da ya ga duniya da juyawar duniya da yadda take ba mutanen ta baya, amma kuma ga ya natsuwa gare ta ya saki jikin shi. Sannan akwai mamaki ga wanda ya tabbatar da kaddara cewa Allah subhanahu wataala ya kaddara komai amma kuma shi ya ta fushi. Ga wanda ya same shi na rashin dadi sai ya ta fushi da shi, in ya yi asara ya ta fushi. Kamance da kaddara ce ta Allah. In ya wani yi ciwo haka nan, in aka ɗauke abin hawan shi haka nan, mana duk dai abin da ya bata mai rai. Kuma bayan ya yarda da cewa Allah ya rubuta komai, amma kuma ka ga mutum yana ta ɓacin rai, wannan ma abin mamaki ne. Abin mamaki ne ga wanda ya tabbatar da akwai hisabi gobe in ya mutu, amma kuma ba ya aikin komai. Ya san akwai hisabi ranar lahira, amma ba aikin da yake yi wanda zai sa ya samu kyakkyawan hisabi ranar lahira. To abin da aka rubuta a cikin Sunan Musa kenan. Abu Zarri ya ce sai na ce ya Rasulullah, na bashe ka da mahaifiyata da babana, shin ko akwai abin da ya rage daga cikin abin da ke cikin Sunan Ibrahim da Musa a nan duniya? Akwai abin da ya rage ga hannun mutane? Manzala ya ce akwai. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin Sunan Ibrahim da Musa an rubuta qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla bal tuthiruna al hayata ad dunya wa lakhiratu khairun wa abqa inna dhalika fi Sunan Ibrahim da Musa. Yadda yake cikin Qur'ani haka yake cikin Sunan Ibrahim da Musa. Lalle duk wanda ya zakka ko ya tsarkake kanshi daga mugayen ɗabi'u da mugayen ayyuka da shirka da Allah da munafici da kafirci da dukkan mugayen ɗabi'u, hakika ya samu aljanna. Kuma ya ambaci sunayen Allah subhanahu wataala, kuma ya duka ya yi sallah ga Allah. Allah ya ce a ku ne mutane kuna son rayuwar duniya ne akan rayuwar lahira, alhali kuma rayuwar lahira ita ce mafi alheri kuma ita ce mafi wanzuwa. Lalle wannan magana da aka yi tana nan cikin Sunan Ibrahim da Musa. Allah ya ce to akwai abin da ya rage wani. Sai Abu Zarri ya ce ya Rasulullah, na bashe ka da babana da mammata kai mini wasiya. Sai manzo Allah ya ce ina maka wasiya da tsoron Allah, domin tsoron Allah shi ne shugaban komai. In dai ka ji tsoron Allah subhanahu wataala to komai ma za ka aikatawa, wanda yake mai kyau ne. yace ina ba wasiya da tsoron Allah. Abu Zarri yace ya Rasulullah, yace a kara mani. Dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kawaita karatun Alkur'ani mai girma. Yace ina horanka da karatun Alkur'ani mai girma kuma ka bin sunan Allah, ka zanki zikirin Allah subhanahu wataala zikiri mai yawa. Domin duk wanda ya gayi Allah subhanahu wataala yayi zikirin Allah, to Allah ta'ala zai faɗi sunan shi a sama. Hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Duk wanda ya ambace ni a cikin kanshi, Allah ya ce ni ma zan ambace shi. Wa man zakarani fi mala'in, duk wanda ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhu, zan ambace shi cikin jama'a da sun fi jama'a shi alheri. Kuma Allah ya ce farkuruni azkurkum, ku yi zikirina ni ma zan yi zikirinku. Haka duk wanda ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala duk zikirin da kai, kace la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gaya wa malaika, kace subhanallah bihamdi, Allah sai ya gaya wa malaika, kace la hawla wala quwwata, sai Allah ya gaya wa malaika. Duk zikirin da zaka yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa malaika cewa ga bawa na nan wani yana ambato na. Haka manzo Allah ya ce ma Abu Zar radiyallahu ta'ala, ina horanka da karatun Alkur'ani da kuma ambaton Allah subhanahu wataala ambato mai yawa, domin duk lokacin da ka ambaci Allah, Allah sai ya ambace ka karma. Abu Zar yace a kara mana ya Rasulullah, a kara mana wata wasiya. Manzo Allah yace ina horanka da jihadi, domin jihadi fi sabilillah shine ibadan masu imani, ibada irin wanda ka karka ne sanci duniya, ka kaurace ba ruwanka da duniya, ka karkabe hannuwanka daga duniya. Jihadi bi sabilillahi akwai, saboda garin ku kake bari, kamar garin ku, kamar matarka, kamar diyanka, kamar diyan uwanka, kamar yanda mutumin da yake yawan ibada yake nisantar mutane, kullum yana masallaci ko kullum yana cikin gidan shi ba yadda ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana horanka da jihadi bi sabilillahi. Abu Zar yace ya Rasulullah, ya kara mani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina horanka da yin shiru kamar yawan dubu, domin yin shiru da kake gani guduma ce ga shaidanu, marto ce. Shirunka ba ka magana, shaidan ba ya san haka. Kana samun shirin ne kana dankara da katuwar marto, in kai shiru ba ka magana. Sannan kuma yin shiru ba a magana yana taimaka maka a kan al'amuranka na duniya gaba ɗaya. Manzo Allah ya ce to yana horanka da yin shiru. Sannan yin shiru yana taimakonka a kan al'amarin addininka. Addininka yana yin kyawu in kana yin shiru, yawan ɗumi ba ya da kyawu. Abu Zar ya ce ya Rasulullah, ya maiki Allah a ƙara mani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi gaskiya ko da ba ta da daɗi, komin dacin ta kawai ta kawai. Abu Zar ya ce a dai karo mana ya Rasulullah. Manzo Allah ya ce ka faɗi gaskiya, komin dacin ta, kuma kakkari zargi mai zargi. Tana da daci, sannan kuma in ka faɗi ta za a zargi ka. To kakkari tsoro. Allah ya yi bayan Allah na ƙwarai ya ce wa la yakhafuna lawmat dalail. Mutanen kirki suna faɗin gaskiya, ba su tsoron zargin mai zargi. Kuna gane wa ko? Abu Zar ya ce a dai kara mana ya Rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sadar da zumuncin ɗan uwanka ko da su sun yanke ba su zuwa wurinka. Sai ka ci gaba da zuwa. Ya ce ya Rasulullah a dai kara mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi mutum sharri, abinda mutum ya jahilta da kanshi, sannan kuma mutum yana ɗora ma kanshi abinda baya damun shi, shi ne ma'anar shayar da muke so mu kai gare shi. Mutum ya ta shan wahala kan abinda bai dame ba, ya ta zufa, ya ta kai da kawo, ya ta mugunta, ya ta tada jijiyoyi, amma abin bai dame shi ba. Kaga an zo majalisa, an kai ruwa rana, har layuka sun ɓaci saboda kacewa da ya yi kuɗi, wani ya ce a wani ya yi shi. cikin kuma da zaman fi zaman dala ɗaya cikin kudin kudin kowa cikin masu ɗaya. Amma zo sai har bige-bige masu gane. Wannan ya ishe mutum sharri wurin Allah, mutum ya zaƙi ɗora ma kanshi abin da bai sha mai kai. Lamarin duniya ne kawai. Shi wannan mutumin da ka ce shi ya yi kuɗi, ya ji labari ba ya cewa ka mani yaƙi, ka zaɓe ni, ka ce na yi kuwa kuɗi ga wani abu. Haka gaya mai masu ki zai na rosu da duniya. Ko ba ka bane? Kuma ka zo ka yi ta mugun dimi, ka yi ta juyi nuna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin wannan hadisi cewa mu kula da abin da ya sha mu kai. Marabu da abinda bai sha mu mutum ba, da abinda bai sha yi ba ruwan mu da shi. Ibn Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai abuzar hankali cikakken shi ne mutum ya iya ta yadda rayuwar shi. Shi ne cika hankali. Ka iya ta yadda rayuwar ka. Ka san abinda kake iyawa da abinda ba ka iyawa. Ka san abinda bai yi ƙarfin ka ba ka san wanda yake ƙarfin ka. Wannan shi ne cika hankali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai babu tsantsani kamar ka kame bakinka da hannuwanka daga abin da bai dame ka. Sai manzo Allah kuma ya ce, Abu Zar, babu kyakkyawan abu kamar kyakkyawan ɗabi'a. Duk kyawun abu dai ba ka da hali mai kyawu to ka yi asara. Ya kamata ka zamanto kana da hali mai kyawu, kana son mutane, kana tausayin mutane, kana son cigaban mutane. Kana son alkhairi ga mutane, kana da haƙuri, kana da juriya, kana da kyauta, duk waɗannan halaye ne masu kyau. Kana da haba-haba da mutane, na gaba kana ganin girman shi, na ƙasa kuma kana tausayin shi. Duk waɗannan ɗabi'u ne masu kyau. To duk wani kyawun abu da ka sani in dai baka da kyawun ɗabi'a ka yi asara. Allah subhanahu wata'ala ya ce manzo Allah wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle ka ya rasulullah kana akan dabi'a mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mu'amala da kowa, yana mu'amala da manya, yana mu'amala da tsakiya, yana mu'amala da yara, ƙananan yara. Sai manzo Allah ya gamsu suna wurin manzo Allah, sai kuma manzo Allah ya kawo hanya ta yi ganin ƙaramin yaro to da yana zuwa masallaci ya bar gani shi. Zala yana mu'amala da masu shi, yana mu'amala da mara shi, yana mu'amala da masu hankali, yana mu'amala da marasa hankali. Zala sallallahu alaihi wasallam ya iya zama zanna ta yi wasa da kai ta sa'ilin ta zolaya, amma ba zai faɗi komai ba sai alkhairi. Haka yake da sahabba, haka yake da sauran mutane. Wannan duk ɗabi'u ne masu kyau. Haka ake so musulmi ya zama. Ka iya zama da kowa, saboda mai kana da haƙuri. Sai mai haƙuri yake iya zama da kowa a cikin rayuwa. Kuma yadda za ka zama da wannan, ba haka za ka zama da wannan. Kowa da yadda ake zama da shi. Saboda wannan hankalin shi ba ɗaya yake da wannan ba. Saraka wannan zai yana da hankali zai ma mu'amala mai kyau sai ka karba, wannan kuma yana da hankali zai ma mu'amala mara kyau ka karba. Kana gane wa ko? Kaka dauki mutane duk dai suke mutane daban-daban suke. Dabi'u ce ga mutane iri-iri. Wani hankalin shi kenan. Wani ya taba tara Annabi sallallahu alaihi wasallam ta baya ya kamo rigar manzo Allah. Ya shawo, manzo Allah sai dare ya yi. Ya ce ya aka yi? Me ba ne? Ya ce manzo Allah ku ji nike so ka dare. Ai ba kunan ka ba ne? Kunan Allah ne manzo Allah ya yi dariya. Ya ce me ku saboda haka iya zama da kowa yake kakka mai da mutane duk ɗaya duk dole sai an yi rayuwa iri ɗaya. Mutane ba iri ɗaya ba ne, mutane daban-daban ne. Akwai wanda ɗabi'a shi ta kai inda ta kai mai kyau, akwai wanda ɗabi'a shi ta kai inda ta kai mara kyau. haka mutane su wani ya kai kololi ya kai karshe wurin lalacewa shi ba ta yi mu'amala da shi wani kuma ya kai karshe wurin gyaruwa shi ma yi mu'amala da shi haka wani ya san darajar ka wani bai sani ba ita haƙuri kai mu'amala da kowa yana daga cikin kyakkyawar ɗabi'a da ake so musulmi ya zamanto yana da ita haƙuri yake yi ita ɗabi'a da kake gani ibada ce gwadin ɗabi'a kyakkyawan zama da mutane ibada ce in kai za ka samu lada wurin Allah baka Allah yana ta gaya mun ba cikin Qur'ani wala tastawi al-hasana wala sayya'a idfa billati hi ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال من توكل الله يجي دبيا مي كاو ده دبيا ممونا باس زما ده aka ce mai dabi'an mara kyau in ya maka kai ka mai mai kyau aka yake cikin littattafan da Allah ya saukar gabanin zuwan manzo Allah cikin dabi'un manzo Allah cewa manzo Allah an mishi mara kyau ba mai da wada mara kyau sai dai yana mai da mara kyau da mai kyau haka ake so kai ma kai koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya yahudawa da nasara sai su masallaci ne zuwa da tambayoyi manzon Allah bai cewa koyi su Allah da su masallaci a tambayoyi ba su amsa su yi magana su tashi su tsaye su Allah bai taba hushi da su ba zo su yi abinda suka yi ba su yi imani ba kuma manzon Allah ya gyara kuma sake dawo ba kuma manzon Allah ya karbe su to haka ake so ka zama kana da kyakkyawar ɗabi'a ka zauna da kowa duk kowa da kake gani yadda aka haye ka haka aka yi shi wanda ka gani ba ka da bambanci da shi kai ba na zinariya ba ne shi kuma na azurfa ba ko kuma na ƙaryan banza ba dukkan ku halittar ku guda ɗaya dukkan ku da ruwa aka yi babanku da ƙasa aka yi shi duk asalinku ƙasa ne inda ya shiga bayan mutuwa kai ma an ka mutu nan za ka shiga to don me za ka gwada mai wani abu gwada mai isa ka gwada mai kai ka yi shi ba wannan baya da kyau Allah ya yi mu haka ne kala kala daraja daraja saboda mu san junan mu san hikima Allah subhanahu wataala Allah ya ce ya ayyuha nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa mutane dukkan ku gaba ɗaya muna da ce ku ne daga mace da namiji kuma muka sanya ku ƙasashe muka sanya ku ƙabilu ba dan koyi ba sai dan ku san juna amma ku sani Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya bi ku daraja da girma da matsayi wurin Allah wanda ya bi ku tsoron Allah to da haka kenan wannan hadisi babban sakon da yake dauke da shi gare ku shine ka samu mutum yana wani abu ba sai abin ya dame shi abin yana da tasiri a cikin rayuwar shi da abin da bai shafe ka ya kamata ka baya baya da yiwa da ke yamin shi kawai amma kuma akwai wani abu da mutane suke fahimta game da hadisi wasu suna ganin wato hadisi yana magana ko ba daidai ba ka ga mutum na yi ka kyale shi saboda abin bai shafe ya shafa bai shafe ba in ka ga mutum yana abin da ba daidai ba wanda ya saba ba Allah ya saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana da damar ka mai fara to ma akwai nasiha nan mun karanta addinu an nasiha addini nasiha ne sannan kuma hadisi na tahi man ra'a minkum munkaran falyughayyir duk wanda ya ga abin kyama da baya da kyawu ana aikatawa cikin ku to ya canza shi da hannu in ba yiwa da hannu to ya canza shi da harshe in ba yiwa ya canza da harshe to ya canza shi da zuciya shi to ka kenan Allah ta'ala ya ce wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wasu jama'a cikin ku zamanto suna kira zuwa ga alheri suna umarni da aiki mai kyau suna hani da mugun aiki waɗannan su ne waɗanda za su samu babban rabo rana a duniya to kaga a cikin mu akwai mi akwai kyawawan ayyuka akwai mugayen ayyuka in ka ga aikin da baya da kyawu ana yi kana iya magana in ma kana iya canza shi ka hana ayyuka sai ka hana in kuma magana za ka yi sai ka yi duk wannan ya dame ka domin Allah ya ce ka yi kuma Allah ya ce la'inal ladina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dalika bima asaw kanu ya'tadu an tsine ma wadanda suka farza daga cikin bani Isra'ila akan harshen Annabi Isa da Annabi Dawud alayhi salam. Me yasa Allah ta'ala ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu, sun kasance ba su hana mutane daga aikata mugun aiki sai ma su aikata. Allah ce rabi sama kanu yafa'alu, Allah waddana abinda suke aikatawa. To kaga Allah ya zarge su, kuma Allah ya zo yana yabon mu yace kuntum khayra ummati ukhrijat linnas, kun zamanto kun kaka kowa alkhairi cikin al'umma. Me yasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuna umarni da aiki mai kyau kuna hari daga mugun aiki. Wa tu'minuna billah, kuma kuna ba da gaskiya da imani da Allah subhanahu wataala. Dago kenan wannan abinda hadisin ne yake karantar da mu shine rayuwarka ta duniya, wani abu na duniya, na sha'anin duniya wanda bai shame ka ba, in kai ba babu wani fa'ida da zaka samu cikin ta, ya kamata ka rabu da shi in dai ka fahimci addinin musulunci. Amma abin mai shaye rayuwa ana ba daidai ba, ya kamata ka yi magana in dai kana iya magana, in dai ka san abin da ake bayi da kyawu, to ya kamata ka yi magana, ka yi nasiha, ka ja hankali, ka yi umarni da aiki mai kyawu, ka gane daga mugun aiki. Wallahu ta'ala wanda baka bari ne dai Allah ka bari da shi ne kuma Allah ka samu jara. Amma kuma yana bayan ce yana bayan sha, haka ba daidai ba ne. Amma ta yi an koro ɗanka daga makaranta, ka je ka bi ka je da yaron makaranta ka tambaya ka ji me yasa aka koyo shi, wannan haƙƙin ka ne ba, haƙƙin ka ya kamata ka zanna ka koya mishi tunda baka iya ba, ko kuma baka da lokacin koya mashi. Amma ga masu koyawa, to ya kamata ka je inda ake koya mashi ɗin, ka tabbatar da me yasa, watakila ba ƙarya ce yake dan kai tai makaranta sai ce an koro shi, saboda ya san ka san yaro in ba ya san karatu ya iya abubuwa irin da kariya. In ka ce ka ina ruwa na shi, to ka ba shi dama sai ya tawasa ne shi. Amma in ka in ya san cewa an aka koro shi, in ya zo ya ce an koro shi, sai ka kama hannun shi kun koma makarantar ka kike sa an koro shi, kaga ba yi yaro da bikin malam ya mutu ma. Wani yaro ce Allah kashe mara su huta da karatu kawai, sai mara ya mutu shi ke rama mu kara karatu. Yaro na yau shi to kenan ba daidai ba ne mahaifi ya haka ba, sai ko uhu da karatun ɗiyanka ba daidai ba ne. Na'am. Kowace a wani hanyoyi kamata mutum ya bi domin ya bar sauraron kaɗe-kaɗe da baki-baki, ya bari kawai ba ta hanya da baki, kawai ka bari in suna cikin waya ka ba ka so ka saurara ko sai ka goge ba shi kenan ba. Kuma cikin wani wata na'ura ce ta taka suke nan ma zai ka shiga ka goge su, Allah ce mai sauri, in ka tashi bari ai ba da ba. Na'am. Wa menene hukuncin sallan mutumin da ya sallame sallah gabanin liman sai ya jira liman din da kuskure ya mace sai ya zanna jira liman, ka sallama sallah sai ka tana shiri wani sai ka jira, dama biya kake ba ba kake bi ba ba ban ka ake ba, sai ka jira liman ya sallame sannan sai ka sallame. Na'am. Menene wai hukuncin mutumin da bayan adalci tsakanin iyalin shi? Bai da kyau, haramun zalunci tsakanin iyali haramun ne ba da kyau. Duk wanda yake yin shi manzo Allah ya ce sai ya zo ranar alkiyama tsarin jikin shi ya bushe. Na'am.
wanda yake sama kansa kukar da wajen.
Menene hukuncin mutumin da yake sa matar shi kuka gaban diyanta? Yasa abin da yake ba. Wannan ma wani nau'i ne na zalunci. Uwaye bai kamata suna fara gaban diyansu. Wanda wannan kamar ana koya ma iyaye da rashin tarbiyya. Ana koya ma iyaye kashewa da bushewa da lalacewa. Idan kana fara gaban diyanka wata rana ka samu ka bige wasu sai sun rama. Duka samu wani da ya rama mata kuma kai ka ja duka wata in ji abin da za ka sai ka bari sai sun je makaranta ka samu tsamiyar ka ambubanta za ka yi kwamitin da ka sai ita ko ba gaba amma gabansu ba a yi ko fada ma fada da irin wanda za a abin nan rai ya ɓaci ko ka tantsa mata bari gaban iya ta rana sai ka samu cikin ɗayanka yana gungumi ni wallahi baban yana gungumi ni wallahi sai na rama kuma a wurinsu ta hika ita ke gaba gare ka yadda suke jin da ba su jin kaka kuma gaba saboda ita ce wasu ka kuma kana yi ƙaru wata kana ya karu wata wai ka karu su ne wasu suka sani sau da ka ake yayi abubuwa gaban biya mara kyau wanda ya bashi a yau domin ka koya masu ƙiwa da lalacewa da rashin biyayya ga uwaye na'am mai hukuncin mutanen da ba ya cika sallah in ya yi wata sallah ba ya yi mata babban sabon Allah ne shi ma yana cikin waɗanda Allah ya ce fawailul lil musallin azabar jahannama ta tabbata ga masu yin sallah waɗanda suna yi wata sallah ba su yi mata Allah ya kiyaye raki ya shiga ci Thank you.